نعم. أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما رد مكساب حدوى أولنا مسلا تيمي البركة إن شاء الله نا النور لكينا وستو أبوجا دن تفسير قرآني ميجرما بساقهوري وديداد أمن شيوى نا الله سبحانه وتعالى نام تقبر كراتو كما كل منا ما سفارا ودا روقوان الله سبحانه وتعالى يمن بيواد كرنت قرآني ديدي دفنسر قرآني ديدي da kuma aiki da abun da Qur'ani yake karantar da mu dare da rana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da suka dace da wannan wata mai albarka ta bangaren da aka amshi addu'o'in mu da ibadun mu, kuma aka sa mu a cikin bayin da Allah ta'ala ya gafarta musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara rahama da jinƙai da tausayi zuwa ga iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da zuriyar mu da mu kanmu gaba daya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin su Allah subhanahu wata'ala ya haskaka musu kabarin su. Allah ta'ala ya hada su da rahama a cikin kabarin su. Allah ta'ala ya sawwake musu tsayuwa a filin kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna ta Firdausi. Matsaloli da muke da su a ƙasar mu Najeriya suna nan da dama. Muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana dauki. Abinda za mu iya Allah ya sawwake mana. Abunda ba za mu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wuce mana gaba ya magance mana. Matsala da ake fama na rashin tsaro a wasu bangarori muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki. Waɗanda suke tada hankali bangarori da dama muna addu'a Allah ta'ala ya shirye su. Waɗanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu ya kare sauran bayinsa daga gare ta. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani alheri ko albarka ko arziki ko aminci da yake ba wata al'umma Allah ta'ala ya bamu a Najeriya. Kuma muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i ko musiba da yake kare wata al'umma Allah ta'ala ya kare mu a Najeriya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa shugabannin mu tsoronsa da kuma tausayin mu. Waɗanda muke cikin talakawa a cikin al'umma Allah ta'ala ya ƙara mana bin doka da kuma gyara tarbiyyar mu da kuma tsayawa inda aka tsaye da mu. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum. Muna roƙonsa da sunayensa masu daraja. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. منا ربنا الله تعالى أمسى من وذن أدوئي قبائك ديا. الله تعالى يسام ونيلا فيا. إذن أقول يتم بيويتي أفارا دسوكو يومنا نوغ وطا
19 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1442 mun sha tunatarwa akan muhimmancin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Ina ga kusan duk wanda ke jin wa'azi shi ma malami ne akan sanin falalan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Kusan duk mai jin wa'azi a cikin mu yanzu malami ne, saboda malamai suna yawan karantar da mu muhimmancin waɗannan kwanaki. To ina mana nasiha da cewa kar mu yi kasa a gwiwa, mu dage a waɗannan kwanaki masu albarka. Ga hadisai da dama, musamman waɗanda iyalan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ruwaito, musamman a gidansa Gimbiya Nana Aisha radiyallahu anha, akwai hadisi na Bukhari da ke bayani idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Wannan hadisi da kuma makamantansu suna nan a Bukhari da Muslim, misalin hadisi na 1920 cewa idan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan suka zo, fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana daura bantansa, daura bantai iya nufin yana ƙara kokari wajen ibada. Shi daman bayi da ragwanci a ibada, amma idan kwanaki 10 suka zo, to kokarin da yake ƙarawa yake yi. Abinda wannan yake karantar da mu shine mu mu ƙara kokari fiye ma da yadda yake, don shi yana da tabbacin Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa. Amma duk da wannan yake ta kokari na yin wannan ibada, to yayin mu da ba mu da labari da tabbacin an gafarta mana? Abinda fa muke yanzu shine lalume a cikin haske muke ta lalume. So ba mu da tabbar kokari muke mu yi aikin alheri nan, mu yi atan mu yi atan duka dan me, don mu samu dacewa da rahamar Allah. Allah ya yarda da mu, ya gafarta mana, ya ba mu aljannar da muke roko dare da rana. Dama shi iya da tabbaci yake wannan ibada, zai daura bantai ya kuma kwane yana sallan dare, wa aika da ahla yana tare iyalansa. A kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan a koyi koyawa yara yin ibada, duk wanda ya kai shekara 7 zuwa sama da haka, to iya da kyau a koya masa ibada. Shekara 7 zuwa 10 a faɗaitar da shi, daga 10 kuma a umurce shi. Wasu yaran a koya musu sallan dare na minti 15, wasu minti 30, wasu awa ɗaya, wasu awa ɗaya da rabi, wanda suka kosa daga awa 2 zuwa sama da haka, yara su saba da ibada. Ita ibada sabu ake, in ba a saba ba fa fitina ne. Yanzu zaman da kuke anan kuke jin tafsiri a zo kusan kullum awa ɗaya sabo ne. Yanzu in ka ɗauko wani wanda bai saba da zuwa ya ji wa'azi, Allah ya ci da ce wallahi yabo a minti 5 zai fara hamma. A minti 5 kuma bifo lokacin ya yi zai duba agogo kamar sau 60 zuwa 70, ba a gama ba. Amma kai idan ka zo ka zauna saboda ka saba, sai ma awa ɗayan ta yi baka san ta yi ba. Amma wanda bai saba ba zama ne fa kaɗai, amma ba zai iya yi ba. So shi duk aikin alheri tarbiyya ne, mu horar da ƴaƴanmu akan bin Allah, mu koya musu bin Allah. Har fa azumi da ake koya yara irin azumin moɗa ko rabin azumi ba laifi ba ne. Yaro ya azumi zuwa azhar ya karya, bayan kwanaki ya fara kaya zuwa la'asar, wata ran sai ka ga ya wuce har magariba. Da training ne, in baka masa ba zai iya ba, kuma in ka hore shi bayan nafarilla in ya girma zai yi na nafila. Amma an baka koya masa ba daga Ramadana sai Ramadana, in an yi sa'a wani zai tambaye ka yanzu azumi kake litinin ne, azumi ana bin ka bashi ne a kawai na kyauta, wai na kyauta, akwai bawan Allah ne ba ga maka wai na kyauta, kawai kyauta ka kawai kai, ba wani dalili kawai kai. Nace a aikin nafila ne ana samun lada haka kawai, ba dole ba kuma kake yi. Yace chafi, to hankalinsa ya gaji saboda tarbiyya ce. Idan yaro yayi wani shiga ce kai dakata, wannan ba gadan gidanku bane, gadan gidanku shine bin Allah, sai ka koya masa yaji Allah, shine gadan gidansu. Mafhum? Tayyib. Kuma wa ahya layla, yana raye dare da ibada. A wajen raye dare ba sai sallah ba, muyi sallah, muyi addu'a, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, muyi ta istighfari, astaghfirullah astaghfirullah, muyi ta addu'a na bukatun mu na lahira da na duniya kala kala, damuwoyin lahira da duniya a roƙi Allah. Yan uwanka marasa lafiya ka tuna da su, ƙasarka ka tuna da ita, aminanka ka tuna da su, iyayenka, yan uwanka, aminanka da suka riga mu gidan gaskiya, ka musu addu'a na alkhairi. Dukkan wani wanda ya nemi addu'a a wurinka, wanda ka tuna ka kira sunansa, wanda baka tuna ba ka yi jam'i, Allah ta'ala ya san kowa da kowa. Waɗannan su ne irin ayyuka da ake buƙata mu riƙa yin su a waɗannan kwanaki masu albarka. kuma kamar yadda Bahaushe yake wai arama wa kura aniyata, to anan arama wa mai tafsiri da jan baki aniyarsu. Waɗannan ba kuraye bane, mai jan baki ne da mai tafsiri. So arama wa mai tafsiri da mai jan baki aniya, don Allah in an tashi ibada a tuna da mu, most importantly a tuna da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya, sannan a tuna da mu. In kuma ɗaya ce addu'a da zaka mana, to kai wa iyayenmu ka manta da mu. In kuma zaka taimaka ka musu ka mana, to mu ma muna miƙa ƙoƙon bara a saka wa mai tafsiri da jan baki aniyarsu. In an saka mana da aniyar mu, an yi laifi. Ya ce wai wanda kan ji an ce aniyarsa ta bi shi yana ta fada, aniyar ce ba ta da kyawu. To mu muna fatan Allah ya sa aniyar mu ta bi mu. Ai addini muke koya muku, shi yasa muka ce a saka mana da aniyar mu. So aniyar nan shine addini. So don haka in ka ce Allah ya saka muku da aniyar ku, mun gode. Don tsakanin mu da ku shine addinin. Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya, a daina surutun ana karatu da Allah. Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. Sai tambayoyi ko? Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Allah ya cikin iyayenmu. Nan gaba kadan zamu daina amsa tambayar wanda baya wa iyayenmu addu'a. Na'am. Eh, in kana so mu amsa maka zanzanto, ka tuno da iyayenmu. In ba dan su ba da wakilan mu ba mana. Komai da sanadi, su ne sanadin zuwan mu duniya. Allah ta'ala kuma shi ya halicce mu. Malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya kirkiri tafiya saboda ya ajiye azumi? A sha ruwa lafiya, babbar magana. Idan muka duba cikin Al-Mughnina Ibn Qudama a littafi na biyu namba na 52, ya kawo maganganun malamai na cewa waɗanda suke kirkiran wani abu na sabon Allah kamar irin wannan don su ajiye azumi, to ajiye azumi baya halatta gare su. Waɗanda aka kira su ajiye azumi su ne wanda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, a cikin Baqara bangaren aya ta 185. Sai ya ce wannan shine fahimta na Malikiyya da Shafi'iyya da Hanbaliyya. Dukkaninsu sun tafi akan cewa wanda yake halin tafiya ya kirkire ta kamar don saɓon Allah kamar irin wannan don ya ajiye farilla, to azumi baya halasa ya ajiye a wannan hali din. Waɗanda kawai suka saɓa su ne Hanafiya. Allah ya ji kansu gaba ɗaya. Malaman da suka ce baya halasa ajiye sun dogara da ayoyi ne a Ƙur'ani, min babil misal da Allah ta'ala ya ce famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alayhi. Wannan zai zama cikin Baqara aya ta 173. Allah ya ce famanitturra, wanda aka buƙatar da shi zuwa ga ya ci mushe, amma sai Allah ya toge wasu mutane da bai halda su ci mushen ba, sai ya ce famanitturra ghaira bagi, banda wanda yake bagi. Bagi shi ne wanda ya yi wa shugabansa tawaye, ya fita a cikin ƙarƙashin shugabanci. Wala adin, da wanda kuma ya ƙetare iyaka, shi ne kamar ‘yan fashi da makami ko masu garkuwa da mutane. Sai Allah yake to waɗannan ko suna cikin bukata bai halatta su mushe ba, don me? Don aikin da ya bukatar da su sabon Allah ne. To tunda sabon Allah ne sa suka bukaci mushe, to mushen ya haramta. Amma wanda ya kama hanya don ya ziyarci iyayensa, ko don ya je kasuwanci, ko don ya je ibada, ko don ya je zumunci, sai ya samu kansa a jeji, zai mutu saboda yunwa. In ya ga mushi ya halatta me, ya ci, don aikinsa na halal ne. Amma waɗannan kuma aka ce bai halatta ba, don me? Don su cikin aikin haramun suke. Da irin waɗannan dalilai malamai suka ce baya halatta a musulunci mutum ya ƙirƙiri tafiya don ya ajiye azumi, to anan ba za a halattar masa da ajiye azumi ɗin ba, don shi addini ba abun wasa ba ne. Kuma ba a yi wa Allah wayo a cikin addini da ya shar'anta. Dole ne a bi Allah da imani, ba wai da dabarbaru ko wayo ba. Mafhum? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malam, ina maka fatan Allah ya ƙara taimaka maka a dukkan al'amuranka. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya cika iyayenka da na alaramma. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya sa aljanna ce makoma a gare su da mu baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya na ita ce malam dan Allah, wata shawara zaka bawa al'umma akan fifita al'ada fiye da addini? Allah ya kai malam gida cikin koshin lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. To ita al'ada ba a fifita ta akan addini. Idan muka duba littafi na Ar-Risala fi Usulil Fiqh na Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi, a shafi na 7 yake cewa al'ada tana halatta a yi aiki da ita, matukar al'adan nan ba a samu shari'a, Qur'ani ko sunna sun ce haramun ba ne. Dukkan al'ada da muke aikatawa, kanta namu ko wani tradition, halal ne amma da sharadi, matukar bai ci karo da dokar da Allah ya sa ba. Idan al'ada ta ci karo da addini, ana me? Ana jingine ta a gefe. In ba ta ci karo da addini ba, ana me? Ana iya aiki da ita. Ana iya me da ita?
Aiki da ita.
Ana iya aiki da ita. So da haka a ka'ida mafi inganci ita al'ada, muna iya aiki da ita matukar ba ta ci karo da addini ba. To amma fifita al'ada kuma akan addini, yace wannan kai tsaye bai halatta ba. Aulawiya, priority da preference, shine karantarwan addini akan al'ada. In muka dauki aure da ake yi a garuruwan mu, ai da akwai al'adu da yawa da yanzu sun bata, mu muna ƴan ƙanana mun samu kaɗan daga cikin su, amma yaran yanzu saboda fahimta ta addini ba su ma same su ba. Saboda me? Saboda wayewa na addini ya sa al'adun nan duka an yadda su a me, an yadda su a fannin shara, sai aka bar waɗanda ba su ci karo da addini ba. Wanda ba su ci karo da addini ba kuma su ma in ba a ɗauke su da tsanani da takura kai ba, shine kaman kayan aure al'ada ne. A yi akwati ne a kai gida, a yi zannuwa, kalca ne. Bai ci karo da addini ba, tufatarwa ne, ko baka mata ba in ta zo gidan dole ka yi. A nan malamai ba su cewa haramun ne. Saboda me? Saboda kawai sai a sace a ɓangaren sadaki. Wannan babu laifi. An ɗaura aure za a je a ɗauko amarya, wasu su ɗauko da rana, wasu su ɗauko da yamma, wasu a dare, duka al'ada ne. Ka zaɓi lokacin da za a ɗauko amarya, wannan duka al'ada ne, ba wani abu ba. Taron aure da muke a haɗu da yawa al'ada ce. Kawai sai ya zama mai mune shaidu, kuma mune ilani announcement, an yi announcement. Amma in ka je ƙasashen Laraba sau da dama, irin Saudi Arabia, kana cikin masallaci ba sai a ɗaura auren a sahun bayanka, baka sani ba, baka ma san ana yi ba. So duk wasu al'abura na al'ada in ba su ci karo da addini ba, a shari'a ana me? Ana halatar da su. Amma daga sun ci karo da addini sai mu ajiye, kuma dole mu yi kokarin ci gaba da wayar da kai da mutane da al'adun da aka daina. In mace aka kai ta gidan miji aka yi aure, bayan kwana ɗaya in ka san abubuwan da ake yi, a ce yarwa na ta kai, wal'iyadu billah. Ko misalin ba zan iya bayarwa ba. Gaskiya misalin ma bayi da daɗin a faɗe shi. Al'ada ce da sai a ɗaura aure, sai a ce an ɗaura dawa da Muhammadu, wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dare ya yi kuma sai a riƙa zaka yi ta gida gida, sai a zo ƙofar gidanku sai a turo, kana so in kana so sai a baka, in baka sai a wuce gidan wani gaba. Har aka ɗaura auren ba a san wane ne mijin ba. A da idan ka ji an ce mace ta annabi, to babu sadaki, wai annabi Muhammad aka ɗaura auren da shi. Yanzu waɗannan akwai su? Ana wa tsammanin da ya babu su. Saboda me? Saboda sun ci karo da addini an manta da su. To a komai da komai idan al'ada ta rusa addini, ana ajiye al'ada sai a yi addini ne. Mafhum? Tayyib. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Kuma akwai misalai da dama na al'ada idan ya ci karo da addini ana ajiye. Wa zai iya bani koda misalin aya kwaya ɗaya na al'ada da ta ci karo da addini kuma aka yadda ita? Misali, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, sai ce walakin albirra man amana billah. A cikin Baqara aya ta nawa? 177 ko? Kaga sai yace ba nagarta bane ku rika kallon mafita rana da mafada, saboda da kalcin su ne, al'ada ne. Sai Allah yace wannan yanzu bai da amfani, walakin albirra man amana billah. Sai aka rusa al'ada da me? Da addini. Kaga laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, al'ada ne. Walakin albirra man amana billah, kuma menene? Shari'a ne, addini ne. Wannan shine min babil misal. yau za mu tashi akan darasi na 19 insha Allah kada a manta a saka mai tafsiri da alam ma aniyarsu ita kuma kuran an same ta ita ma a saka mata aniyarta yau za mu tashi da ikon Allah a cikin darasi na 19 a watan Ramadan hijira shekara ta 1442 idan zan tuna daidai za mu tashi ne kan aya ta 14 ne ko a cikin suratu ali imran sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama bismillah arama
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصالحين والصالحين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
جزائي والله Allah ya saka da alheri da rahama. Qur'ani yana da daɗi matuƙa da gaske. Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna da so da biyayya da fahimtar Qur'ani da aiki da shi. Zuyyina lin-nasi an ƙawata wa mutane hubbu shahawati son sha'awa minan nisa'i na mata wal banina da ƴaƴa musamman maza wal qanatirin muqantarati minaz zahabi wal fidda da kuma son tara da yawa daga cikin zinare da azurfa wal khayl musawwama da kuma dawakai waɗanda suke korarru na musamman wal an'am da kuma dabbobin ni'ima na gida wal harf da kuma gonaki da kuma ƴaƴan da kuma tsirrai ko kuma ƙwaya haka zalika mata'ul hayatid duniya wannan dukkaninsa jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu Allah indahu a wurinsa husnul ma'ab akwai sakamako wanda yake mai kyau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sakamako mai kyau da ke wurinsa wannan aya Allah ta'ala a cikinta ya mana describing duniya ya siffata mana ita duniyan nan kan mece ce menene yake cikinta ne menene na jin daɗi a cikinta menene abin sha'awa a cikinta wannan aya ita ce gaba ne a takaitan takaitawa duniya ga mafiya yawan mutane kuma a cikin ayar yadda mai imani ke kallon duniya ya saba da yadda mara imani ke kallon ta. Dukkan muna cikin duniya ɗaya, amma ya dace mu san menene matsayinta kuma yayi dace mu kalle ta. Wajibi ne mu kalle ta a mahangar da addini ya amince mu yi mai mu kalle ta. Mafhum? Tayyib. Allah ta'ala yace zuyyina. Zuyyina daga kalma na menene? Na'am. Daga zinatun zana, zinatun. So zuyyina wannan an gina kalma ne akan fi'ili ne mazi, amma na mabniyun lil majhul. An kawata wa mutane son sha'awa na mata da ƴaƴa da dukiya, shine an kawata mutane son sha'awa na iyali da kuma dukiya. A dunkule duka biyu ne, shine family da kuma me da kuma duniya. Wai su ne a takaice, saboda a cikin ayar an kira abubuwan duniya guda bakwai, biyu suna cikin family ne iyali, biyar kuma suna cikin dukiya ne ko kuma kuɗi. Mafhum? Tayyib. Kuma a ciki sai aka yi aiki da abinda ake cewa fiqhul awlawiyat, wato science of prioritization or science of preference. Shine a jera ababe bisa ga yadda aka tsara sun da yadda mutane suke karkatuwa gare su. Don haka zuyyina an kawata linnasu ga mutane. Wane ne ya kawata musu? An kace Allah sai ka bada dalili.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.
سؤال ما يعني.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
جزاكم الله خيرا. أتي أبنى هكا أرمى كان أحد عزيز أي جيدي يوزو أعيو يقول أجود أرمى يكاو من أدوك أتكين سورة ليا iya nuna mana kawata wa mutane abu yana yiwa ko Allah ta'ala ne yayi ko shedan ne yayi. A ayar farko a cikin suratul naml, innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Allah ta'ala yace waɗanda ba sa imani da ranar lahira mun kawata musu ayyukansu. Annabi sai Allah yace shi ya kawata, zayyana lahum a'malahum fahum ya amahuna, alhali suna makance a duniyar suke rayuwa a cikinta, wato idan na gani amma zuciyar ba ta gani. Wannan aya ta hudu kenan a cikin suratul naml. Kaga anan sai Allah yace ya gawata. Aya ta 24 da aran ma ya kawo sai yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma fasaddakum anis sabili. A wannan aya a cikin kissar Bilqis aya ta 24 a cikin Naml, anan sai Allah yace kaga dai ka kissa shaydan abun nan Bilqis, na same ta da mutanen ta suna yawa rana sujada kuma bayan Allah, sai yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, anan wurin kuma shaydan ne ya kawata musu ayyukansu. Amma da ya kawata sai me? Fasaddahum anis sabil, ya toje su daga hanyar Allah. To wannan aya zuyyina linnasi, wanne za mu ɗauka a nan? Ga wanda ya imani da Allah ya zama yana da iyali da ƴaƴa da dukiya, to sai mu ce me? Allah ta'ala ne ya ƙawata masa. Dogaro da aya ta hudu ta cikin Naml, ko kuma maganar da Allah ta'ala yake cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm, sai ce me? Kazalika zayyana likulli ummatin amalahum. Allah kaga anan sai yace ya kawata wa kowace al'umma aikin da, kaga al'umman nan bai takaita ga wacce ta bijirewa Allah ba, har wadda ta yi imani da Allah, Allah yana iya kawata mata aiki. Wannan cikin suratul an'am kenan aya ta 108. Kaga sai yace kazalika zayyana likulli ummatin amalahum, haka muka kawata wa kowace al'umma aikinta. Ashe ba al'umma kadai da ta bijire ba. So yadda ake tafsirin ayar, idan Allah ta'ala ya sa maka son sha'awa na iyali da ƴaƴa da dukiya, sai ka neme su ka kuma biya bukatun ta hanyar da Allah ya shar'anta, to anan baka fita a cikin kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum ba. Idan kuma mutum ya bar shedan ya rinjaye zuciyarsa, ya zama son ƴaƴa ya wuce iyaka, son dukiya ya wuce iyaka, son mata ya wuce iyaka, to anan ya zama me? Innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Anan kaga Allah ya kawata, amma da ya kawata musu saboda rashin imaninsu da ranar kiyama da imani da Allah, sai ya shiga cikin babin wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Sai mu tashi daga ayar Naml ta 4 mu koma ta 24. Asali kawatawan na Allah ne yasa maka son abu a zuciya. Idan ka ji kana sha'awar kai gona, Allah ta'ala ne yasa maka sha'awar, saboda mai zuciyar ka ta karkata ga wannan. Lokacin da ka tashi neman gona, sai ka ce bari na nemi kudin halal na sai gona, to anan baka fita a kawatawan da Allah ya maka ba. Idan kuma mutum ya ce to bari ya je rashin gaskiya ya sai gona, to anan kuma ya shiga cikin mai zayyanawan shaytan. Mafhum? Tayi. Don haka waɗannan ababe mai imani da mara imani kowa yana da buƙatuwa gare su iya gwargwaro. Bambanci shine ta wace hanya aka neme su, kuma da aka neme su yaya aka sarrafa su, to anan ne mutane ke bambantuwa. Mafhum? Tayi. Shi yasa Allah yake zuyyina, kaga da yake inda yake zayyana linnasi, sai babu wahala idan mutum ya kauce wa duniya sai mu ce to ai kuma Allah ne yake kawata. Amma da aka gina akan mabni lil majhul, yana daukan interpretation kala-kala, zai dauki wannan zai dauki wannan, a wannan fiska Allah ne yayi, a wannan fiska kuma kai ka bar shedan yayi wasa da zuciyar ka, yasa ka kai me kai sabon Allah. Mafhum? Tayyib. Don haka zuyyina an kawata linnasi ga mutane, hubbu shahawat, san sha'awa, minan nisa. Ka duba ibarar, ba a ce hubbun nisa ba, sai aka ce hubbu shahawati minan nisa. Kaga ayar shi ne zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wa hubbu shahawati minal banin, wa hubbu shahawati minal qanatirul muqantarati. Duka haka yake dauka, ba wai akan matan ya takaita ba, duka waɗannan abubuwan sun shiga ciki. Hubbu so na sha'awa ga mata, wannan yasa a ka'ida malamai sukan ce idan za ka yi aure, kar ka auri mace don soyayya, ka aure ta don ƙauna. Akwai bambanci tsakanin soyayya da ƙauna a Hausance. In soyayya ne kawai siffar halittarta ne ya baka sha'awa sai ka aure ta, baka damu da family background ba, baka damu da fatanta bin Allahnta ba, baka damu da karatunta ba, baka damu da nagartanta ba, baka damu da jinin gidansu ba, kawai siffar ta ma kyau sai ka aura. To a waɗannan mafi yawan lokaci daga canjin halittar ya canja, to sai walakanci ya shigo ciki. Saboda daman an yi auren ne don soyayya ba don ƙauna ba. Amma lokacin da kaga babanta mutumin kirki ne, kace ai wallahi dattijon arziki ne. Iya da ƴa ta kwarai eh, sai ka ganta ta maka, gata kuma ɗaliba ce da tsatsiya, tana haddan Qur'ani kuma tana karatun medicine, sai kace alhamdulillah daman ina sha'awar ɗaliba da ke so mai karatun medicine. Sai ka duba nagartan gidan, bayan ka ganta sai ka ga halittar ma ya maka, to anan ƙauna ne ba soyayya ba. Ita soyayya ka takaita maganan auren ne akan siffar halitta, ƙauna kuma ka faɗaɗa manufofi na addini, kyawawa sun shigo ciki. Don me? Don kana sha'awan ka samu ƴaƴa masu nagarta. Shi yasa an kaɗo ka samu Sayyidina Umar radiyallahu anhu, ka zo da mace ka ce ina so ka gaya mun yaya zan yi tarbiyyar ƴaƴa, sai ce ka yi aure, sai ka ce ita ce to ai ka makara. A ita tarbiyyar ƴaƴa daga zaɓen uwar ake fara, ba sai an aihu ba ko an aure ta. In kana son ka yi tarbiyyar ƴaƴa ka samu alaran momi irin su Abdullahi Abba Zaria, to tun ba ka yi auren ba daga nan za ka fara. Amma ran da ka riga ka aura, aka yi sati biya gida sai kake to aka raba kalla ina son abun bayanin ya za mu samu ƴaƴa na ƙwarai, to ai ka riga ka yi foundation ɗin gini, ginin ya fito an yi foundation, sai ka zo ka samu architect, sai kake kana so a zana maka gida. Amma sai kace ga foundation an yi, zai iya zana maka? A'a, ba zai zana maka ba. Za ka same shi ne tun ba a zana gidan ba, sai ka ce zana maka, sai ku yi agreement kai da shi yarjejeniya, ɗaki nawa ake so, wani tsari ake so, amma ba zai kai foundation ka gaba foundation ya fito gaba ka ce to ga foundation a zana mun gidana ba to ran da kai aure sai ka zo kai tambayar tarbiya to haka kai kenan shehu sai ka ce hubbu shahawat san sha'awa na biyan bukata ita bukatar da kake da shi na halitta namiji yana iya biya da mai imani yana iya biya da mara imani mafhum tayyib kuma an kawata wa mata na maza amma me ake nufi idan akwai wannan sai a sarrafa ta ta hanyar da Allah ta'ala yake so ka duba mace ta kwarai saliha wacce take mai nagarta a cikin duk siffar mace da kake so duk halittar da kake so siffar akwai wata baiwar Allah mai wannan siffar yadda ka san akwai baiwar Allah mai wannan siffar akwai baiwar shedan mai siffar so duk siffar mace da kake so a duniya akwai wata mai imani da ke da shi akwai wata mai nagarta da ke da shi akwai wata salihar baiwa da ke da shi so da ka kada wannan son sha'awa da siffar mace ya sa ka je ka nemo wacce za ta zo ta bata maka gida ta bata maka tarbiyyar gaya kuma ya zama kauna shine priority ka ba mai soyayya ba shi ya sa fiyayyar halitta da ya tashi bai ce hubbiba ilayya hubbun nisa o hubbu shahawat minan nisa ba sai ce hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu ayni fi as-salah wannan hadisi iya cikin musnad na imamu ahmad littafi na uku hadisi na 128 sai ce an sa mun a duniyar ku son turare da mata amma bai ce sha'awan mata ba sai ce hubbun nisa iya son zama da su don ya taimake su ya kula da su ya kuma yi rayuwa ta aure da su su aifa masa yaya shi yasa yace hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa shi yasa ya auri mata da yawa amma a cikin su nana Aisha ne kadai budurwa sauran zawarawa ma ya aura wannan ke bayyana maka ba zuyina ilayhi hubbu shahawati minan nisa bane laysa bi rajul shahawani sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne wanda wai ya karkata ga kawai son sha'awa da zuciyarsa babbal imaninsa ne yake mame yake guiding ɗinsa zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so mafhum tayyib wal banin da kuma ƴaƴa an sa mutane son sha'awar ƴaƴa a ce ƴaƴa na ne kuma sai aka ce al banin banin yana nufin wani jinsi na ƴaƴa na maza wannan shi na cikin fitinar da har yanzu muke fama da ita akwai wannan har a yanzu musulmai ne suna zuwa su yi sallah ba bai san yamace shi sai namiji wallahi wannan siffa ce ta jahiliya maza da ƴaƴa duka da mata da maza duka daga wurin Allah ne kuma kowanne a cikin su Allah ta'ala yana iya sa albarka a ciki ƴaƴa maza ku yi hakuri ni ma namiji ne amma a mafiya yawan lokaci ƴaƴa mata sun fi jin kai akan mazan ma a mafiya yawan lokaci ƴaƴa mata sun fi jin kai akan maza sau da dama amma ƴaƴa maza son sha'awa na alfahari duk mai son alfahari ya fi son ɗa namiji yazo ya ce ga ƴaƴansa da waɗannan ga sunan anan wurin ga Manir ga Ja'far ga Zubair ba haka ake ba sai jera su saboda mai akwai iyayen da ba sa iya zuwa wani wuri da ƴaƴa mata suna jin kunya ai wannan ba addini bane ba wanda Allah to inda ba aihuwan mata sai za a aife mu namiji ya aife ka namiji ya dauki cikin ka namiji ya naƙudan ka ka duba wani rabon kura a wurin nan ai shine wai tilka idan kismatun ziza asali rabon san rai mu fa iyaye mata ne suka dauke mu a mahaifa suka haife mu in kace ba ka son su ba shi yasa yace hubbu shahawat minan nisa wal banin har a yanzu da yawa sun fi son da namiji in maka aka masa haihuwa in namiji ne take zai fara zuwa abokanansa mun samu karuwa I have been blessed with a baby boy the father the mother and the baby are all well to kuma da mun same ka kai kai na kuda ne wai shi ma ji well amma da yawa an kaga ya ce I have been blessed with a baby ya shiru mace ne gon kaje aihuwan yayi shiru to mace ce wallahi wannan dabi'a ce ta jahiliya su ne aka aifa musu mace suke shiga halin kakani kai
wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
wannan zai zama cikin suratul nahl ko aya ta 58 da 59 Allah ya bamu labarin me ake a jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan akai wa ɗayan su bushara da mace zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib fiska sanayin baki irin yana haɗi ya fushi daga an ce matar ka ta haifu mace sai fara fushi mace ta haifa mace ta haifa gidana me ta da haifa mace Allah ta laifi haka suke shine wa huwa kadhib yana haɗi ya fushi uwar ma tana tsoranta gamu da shi ya tawara min alqaum yana ma nisantan mutane abokanan da ma ba yake zuwa temple ya zauna bai yake zuwa majalisa ya zauna min su ima bushira bi saboda bakin cikin abinda aka masa bushara da shi ya rika cewa ayyumsikuhu ala hunin zai rike yar nan a cikin walakanci ne au ya dusu hutura ko kuma zai bunne almaulud din nan a cikin kasa ne kawai ya je ya bunne in a jahiliya ne mutum bai ma iya shiga cikin abokanan san aika masa bace amma mu a musulunci ba haka bane ya mace daga Allah ne namiji daga Allah ne kuma mace na iya zama sanadin shiganka aljanna kamar da namiji yake zama ana samun mai nagarta a namiji ana samu a mace kuma kowa Allah yana iya bashi imani abinda mace za ta yi namiji zai yi karatu za ta yi medicine zai yi medicine za ta zama aram ya zai zama aram ma to menene a ciki kuma albarka kake nema Allah ta'ala ke san me albarka mu duba kisan Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu anhu musulunta yayi kullun ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya zauna yayi tagumi haka shi kadai yana tunani manzon Allah ce me faru yace babu dan annabi ya matsa masa ka kai mun me ya dame ka ne yace wallahi shine a jahiliya yayi tafiya ya bar matarsa da ciki shekaru da dama bai dawo ba ta aiho kuma babu waya bane a buga masa a ce an masa haihuwa saboda jahiliya san rai ake sai ka bar mace da ciki kai tafiya shekara 10-15 baka ma dawo ba ruwanka da cinta da shanta yace yana dawowa gida sai ga yarinya a tsakar gida tana wasa sai tambayi yalan wace ce wannan tace cikin da ka bani da shine aka haife ta ta yi wayo ya har mata take aifa tace mace ce sai yace zayyini ha ki mata ado sai uwar ta shiga daki da sawa yarinyan nan kaya na ado bayan ta mata wanka ta mata gaye ta dauka za su yana bane sai dauka mu hanta da ita da sai uwar tace karka ci amana ba dan ta san illar jahiliya karfaka ci amana ba wannan yace ba karkace amana sai ya share uwar yana fita a gidan sai ya tuna wala jeji yafi kowane hasari a garin su wallahi sai ya dauke ta ya jeji da ita iya tafiya sai ya ce to daidai ina zan kai da sai ya tuna wata rijiya a cikin jejin sai ya dubi wajen rijiyar daidai rijiyar sai ya leka sai ya ga ashe ta kafe ma ba ruwa duwatsu ne a cikin ta yace ya daga ta haka sai yarinyar ta ga kasa a jikinsa da gashin sai tana share masa kasa tana cewa baba bari in share maka kasa da ta kammala sai ya jefa ta a rijiyar sai ya ji ta yi ihu yace sai hankalinsa ya tashi sai yace ba wai me yasa ya jefa ta me yasa ta ihu ba har yanzu bata mutu ba shine tashin hankali sai ya koma gefe ya dauko katon dutse sai ya tura dutsen a kanta sai ta fashe gaba daya ya ce yana daga ido ya kalli manzon Allah sai ya ga annabi yana zubar da awaye yana cewa inda zan tsaye da haddi a kan mutum daya bisa ga ta'atar da ya a jahiliya wallahi da na tsaye da haddi a kanka lakin da islamu ya jibbu ma qablaku ya ce ka yi sa'a musulunci yana kankara abin da ya riga ya shi a kan wannan abin da aka yi a jahiliya manzon Allah ya zubar da hawayensa shine Allah ya saukar da wa'iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala uni am yadsuhu fi turab sa'a ma yahkumun ƴaƴa maza da mata duka daga wurin Allah ne, har mu rike bibita ɗaya akan ɗaya, duk wanda Allah ya ba mu roki albarka a ciki, babu wani wanda ya fi ɗaya, babu wani jinsin da ya fi ɗaya wai albarka. Allah ta'ala yana iya sanya albarka a cikin maza, yana iya sawa a cikin ƴaƴa mata. In ya ba mu mata mu yi farin ciki mu gode, in ya ba mu maza mu yi farin ciki mu gode, duka kyauta ce daga wurin Allah ta'ala. Allah ya ce wal qanatirin muqantara, da kuma alkanatir. Alkanatir shi ne jam’i na kintir. Kintir shi ne kamar da Allah ya ce wa min ahalil kitabi man in ta’amanku bi kintarin yu’addihi ilaika, wa minhum man in ta’amanku bi kintarin la yu’addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa’ima. Wani sura zai zama? Zai zama nan Ali Imran kenan, aya ta 75. Muhammad shahir kaga wa min ahalil kitabi man in ta'amanhu bi kintari, to jam'in sai a ce kanatir, kwaya ɗe kintar. Kintar shi ne dukiya mai yawa. Malamai sun ƙara wa juna ilimi, Allah ya musu rahama a kan menene asalin ma'anarsa. Wasu sukan ce kintar ya kai ƙuƙiya dubu, wasu malamai suka ce kintar shi ne dukiya ta zinare da azurfa da za a yanka ƙatuwa saniya, sai a ɗauki fatan ta, sai a cika fatan da zinare, sai ta cika gaba ɗaya ta yi tozo, sai a ɗauka, to wannan shi ne kintar, sai an cika fatar saniya. To ka duba dai a ce raw gold ba wai sarƙa ma da aka yi ba, a gold ɗin kansa a cika fatar saniya, ai kai ka san kuɗi ne mai yawa, shi ne alkintir guda ɗaya. To a nan kanatir aka ce ma jam'insa ne, jam'in gwalagwale, cikin fatu, fatun shanu, shi ne tari mai yawa, minar zahab, daga zinare, walfibba ko da azurfa. Duk kuɗi a duniya babu wanda ya kai zinare da azurfa, kuma har a yau haka ne, har a yau haka ne, babu kuɗin da ya kai zinare da azurfa. A kuma kuɗi da ka sani a yanzu duk sun shiga cikin wannan walƙanatirin muƙantara, duk sun shiga cikin wannan. Wane kuɗi ya fi kowane daraja a duniya? Na? Wani ya ce dala, wani ya ce pound. Ok, Kuwait, kuɗin Kuwait, dirham, dinar na Kuwait ya fi kowane kuɗi daraja a duniya. Daga na Kuwait sai wata ƙasa? Sai na Bahrain. Su ma suna da dinar ɗinsu. Daga na Bahrain sai na wace ƙasa? Sai na Oman. Duka ƙasashen Laraba ne. Daga na Oman sai na wace ƙasa? Sai na Jordan. Daga na Jordan sai wace? Sai pound sterling na Birtaniya. Ita dala ta tara ce ma a daraja, ta tara ne. Kasashen Laraba guda kuɗin nan su suka fi kowane kuɗi ƙarfi a duniya. So duk kuɗinsu ya shiga ciki, shi ne an sa wa ɗan adam ƙawata, son ƙawata tara kuɗi. Shi yanzu mutum zai tara kuɗi inda ba dan shaidan ba. Idan mutum ya tara buƙatunsa sai ya yi me? Sai ya haƙura. Sai ya haƙura. Yanzu a ce mutum iya da dala biliyan biyu, don Allah mai zai da shi? Shi ne fawal kanatirin muƙantarati minar zahabi wal fidda. Kuma hatsarin wanda suka tara da yawa sun fi kowa buƙatar ƙari. Yanzu kai kana zaune a cikin akawunanka saura naira 31,000, kana da kwanciyar hankali da nutsuwa, za ka yi bacci lafiyayye, ka yi ibada. Wani iya da dala biliyan ɗaya, amma wallahi ba zai iya bacci ba. Shine bala'i na dukiya. Dimo yake karuwa, dimo ko mutum yake kare shiga cikin damuwa. Inda dan adam yana da tunani, in ka samu iya buƙatar kanka, ai sai ka hakura ko? To mutum zai samu buƙatar kansa, bayan ya samu buƙatar kansa har kan rayuwarsa, kuma sai ka ga lokacin burin ke karuwa. Kaddara dan shekara 25 yayi burin kuɗi, saboda iya da lafiya zai ci kuɗin. Da Allah mai shekara 70, 80, 90 ne yake shi awan yi da kuɗi. Dinki zai yi, ko gida yake so ya yi, ko gishiri yake so ya sha, ko shuga zai ji, ko aure zai yi, ko menene. ai akwai shekarun da in mutun ya kai ya dace tana nan yanzu ya dace duniyar nan mu kaffa kaffa da ita in ta yaudare dan shekara 18 ko 25 ko 30 kace ni dan shekara 70 ko 80 ai bai dace ta yaudare ni ba to mai zaka samu dattijo shekarun sa sun ja yana da jikoki su ma sun yi digiri amma yafi kowa son kudi me zai yi da su kowace gaba a jikinsa ta yi rauni amma kuma har yanzu akwai mai tankuri ko ba zai iya kyauta ko sadaka ba shine wal kanatirin muqantarati min az-zahabi wal fidda in ba dan sharri shedan ba in ka samu biyan bukata ai ya ishe ka kuma abun tsoro waɗanda suka fi kuma kowa fa kudi sun fi kowa tsoron talauci kai kana zaune dubun ka sha daya a kawo hankalinka a kwance shi yana zaune yana da abun da ya kai naira miliyan 300 amma wallahi ba cikin damuwa yake da tsoron talauci in aka ga talauci sai ya firgita amma kai dubu 11 baka tsoronta wal khayl musawwama an kuma sa mutane san al khayl shine duk da wakai al musawwama branded horses kenan waɗanda suke horarru lafiyayyu a duk abun hawa har a yanzu a duniya a duk abun hawa duk da an yi kere-kere babu wanda ya kai doki ado idan za ka haushi ko jirgin sama bai kai doki ado ba in ka hau jirgin gara cewa yake ganin jirgin a anguwarku jirgi ba ya fara ke ba mai jirgi jirgin bai taba zuwa anguwarku ba dai talakan anguwarku ya ganka kana da jirgi in ka zuwa ya fara ke kwana ko gari baya shigowa to sai ya zaka ce jirgi ne jirgin wa ma ya san shi sai dai kai hoton ka fito da shi amma doki a gida za ta bar kofar gida ta hau yasa shine asalin kayan ado kuma abun hawa shine abun alfahari na masu mulki duk mai mulki idan yana bukatan alfahari doki ne za ka ba mu aya ne
wal khayl wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun
wannan cikin suratul nahl aya ta 8 Allah yace kaga al khayl wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina ashe waɗannan dabbobi da muke da su doki da alfadari da jaki amma sai aka fara gabatar da doki don ya fi daraja na ado Allah ta'ala yace abubuwan hawa ne na ado shi yasa in kana so ka ga alfahari to hawa doki ne ake alfahari da shi duk mai son nuna kasaita to za a hau doki saboda dokin aka masa horo tafiyarsa ma ta kasaita ne wanda za ka ga yana tafiya yana kadawa yana juyawa in ka samu lafiyayyen doki ko ba ka da girman kai in ka hau sai ya koya maka saboda zai rika kumbura maka kanka ne gashi da tudu a sama kuma duk inda ka hau doki aka masa ado ko makiyinka ne gani sai ya kalle ka ta wutsiyar idanunsa shi yasa al khayl musawwama mutane suna son dawakai shi yasa duk cigaban duniya har a yanzu ba ajiye doki ba duk inda ka je kaga ake sarauta da kasaita to sai kaga doki a wurin in kuma sarki yana so yana maka kyautar girma zai baka doki sai a baka doki a ce ga doki an baka shine a nuna maka kyautar ma ta kasaita ce don babu abun alfahari da nuna girma da isa da kasaita irin doki shine wal khaylil musawwama bayan ka kira doki sai ka kira mota yanzu akwai mota da za a saye ta naira miliyan 250 a shiga jirgi mutum sai dauki biliyan kaza sai ya sayi jirgi ya ajiye shi biliyan kaza wani sai wata uku ma bai taba shi ba kuma ana biyan kudin parking space saboda me saboda kasaita wani bai da bukatan jirgin zai yi ne don wane yayi ni ma a ce na isa a daidai lokacin da yake wannan akwai ɗan uwansa a kauye ruwan sha ma ba su da mai kawo akwai ɗan uwansa marayu kudin makaranta ma ga gare su makwabcinsa da ya rufe ayyan suna zaune a yanzu da ake cikin halin azumi ba su da abun buɗe baki amma ya yi wannan dawakai mutum da sai daura doki 500 ciyar da doki 500 bai fi ciyar da mutum 2000 wahala ba doki 500 ai shi ne alkhairul musawwama yasa dole mu rika gane priority mu doki 500 na yi mai da shi a yadda ake cikin talauci da babu yadda al'ummar mu ta zama abun tausayi jahilci yayi yawa talauci yayi yawa matsaloli sun yawa na daura doki 500 na yi mai da shi in akwai mai doki 500 ya hakuri ban sani ba kawai misali na bayan amma duk duniya ban san wani yayi ba amma na san ba za a rasa ba a yi mai da shi wannan ciyar da dawakan idan na hada kudin na ce a je kauyen mu na dauki nauyin marayu da shi ai Allah ta'ala kada ya san albarkar da zan samu duniya da lahira wal an'am kuma an sa mutane san al'an'am sune dabbobin gida akwai shanu akwai raguma akwai tumaki akwai awakai wannan duk sun shiga ciki to mutane suna son su shi yasa idan ka samu asalin mai kiwo kamar komai amma karka taba dabbarsa baya ta amma taba dabbarsa ai na ba ku kissar wani mai kiwo wani kalore abin da ya faru gare shi kalore ne kenan sai haguri aka kalle shi aka ce masa za a baka abu biyu ka zabi ɗaya a ciki baya ɗaya za ka zaba na farko a lahira da biyu a duniya amma ka zabi ɗaya aka ce na farko shi ne a ce a lahira Allah ya baka aljannan firdausi da duk abin da ke cikin da ya shi Allahu akbar Allahu akbar Allah amin Allah amin in kuma ba aljanna ba a duniya a baka garken shanu kosassu ya shi kut 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 a radukun ruda ne a radukun ruda ne wai ya rude ya yi shiru ya shi ba za a hada duka biyu ba da aljanna da shanu aka ce sai dai ka zaɓi daya ya shi a radukun ƙarar ruda ne akai yake zaben da yadda yana da wahala ni dai a radu na rude yan kuwa na kalmurai na tuba da Allah na tuba kar a kunce mun kula na tuba yashe a radu ko ruda ne to kaga wannan kina maka shi mutumin ƙauye idan ka ganshi yana kiwon dabba ka rika mutunta dabbarsa in ya maka laifi kai shi kara saboda karancin karatu ya sa suna son dabbobin a wani lokaci fiye da ƴaƴan da suka haifa sai ya fi son dabbarsa fiye da ɗansa mafu tsaye walhar kuma an sa mutane son ƴaƴan ƙwaya gona da ƙwaya shi ne ana son gona da noma a noma shinkafa a noma wake a noma gyaɗa a noma gero a noma maiwa a noma masara a noma kaza alhar shi ne abinci duk waɗannan abubuwan da kake ganin da ake ta yi muke cin duk ba daga nan ake yinsu ba a noma alkama kaga an maka abubuwan da ake ci su pizza kana ga babu su a ciki ne shawarma da ake babu su a ciki ne duka ya shiga cikin alharsu duk waɗannan Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayatid duniya waɗannan gaba ɗaya jin daɗin duniya ne kuma shi yasa ya haɗa su wuri ɗaya a wasu ayoyi ya kira su da me dukiyoyi da iyalai
innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim
wannan zai zama cikin suratul tagabul kenan go aya ta 15 innama amwalukum wa auladukum fitna abun sani kadai amwalukum shine hubbu shahawati minan nisa'iha amwalukum shine minan zahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal har wa auladukum wannan shine kuma iyalai hubbu shahawati minan nisa'i wal banin sai Allah yace fitna ne gare ku wallahu indahu ajrun azim auran Allah lada mai girma yake a can anfal kuma yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim ayata 28 a anfal kaga sai ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani abun sani kadai dukiyoyinku da ƴaƴanku nan fitna ne in kun neme su ta hanyar Allah kun sarrafa su ta hanyar Allah ku shiga aljanna in kuka neme su ta hanyar shedan kuka sarrafa ta hanyar shedan aje wuta Allah ya kare ku kisa duk iyalai da ƴaƴa addini ya damu da tayaye aka same su kuma tayaye ake sarrafa su tayaye suka zo tayaye suke tafiya mafhum sai Allah yace zalika mata'ul hayatid duniya wannan jin dadin rayuwar duniya ne dukkanin su jin dadin rayuwar duniya ne in kaga an ce jin dadin duniya malamai suka kwatanta shi ne da tsumman mata lokacin da suke cikin halin rashin tsarki to shine duniyar gaba daya sai Allah yace wallahu indahu husnul ma'ab amma in kai hakuri ka ba wa lafiya muhimmanci a wurin Allah shi yafi dan me dan rayuwa mai dadi tace rayuwar ina
الآخرة
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
wannan cikin suratul ankabut aya ta 64 Allah ta'ala yace wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahawun wa la'ibun dukkan rayuwar duniya ba komai bane sai wasa da sharholiya wasa ne da sharholiya duk duniyan nan wasa ne da sharholiya sai yace me wa inna daral akhirah lahiya alhayawan amma rayuwa ta hakika ita ce rayuwar lahira amma duniya wasa ne da sharholiya wallahi babu asararre kamar wanda ya hakura da lahira da duniya amma Allah yace da mutane sun sani da muhimmancin lahira ne ba duniya ba amma duniya wasa ne da sharholiya duk abin da ka mallaka a duniya zaka fana ne a gida daya a daki daya akan gado guda daya in mota ce sidde kake zama a kansa sai kuma menene a gadan ma in ka je wani bangare kake kwanciya duk mai tarka sai ka kwanta wani bangaren yana nan yamci kuma sai menene a ciki duk yadda kake san duniya abinci dai in zaka ci baka zaka ci kilo 10 ba a wuni duk mai tarka baka ci kilo 10 sai kuma menene a ciki agogo kwaya dai zaka saka in ka saka duka zama mahaukaci kula dai ce kana saka duka zama mahaukaci wallahi kana shigowa masallacin annur da kula biyu dan kana da arziki daya akan daya muna ganin ka zamu kauce ba za ka kauce ba to mutun ya sa takalmi biyu daya a cikin daya za ka gansa ka bi tsaya za ka matsa wal junun funun ai hauka fanni fanni ne to me a cikin rayuwar dukkaninta agogon ka daya hular ka daya rigar ka daya kuma in ka mallaki riga miliyan daya za ka saka a lokaci daya kuma a lokacin da ka sa kake burgewa a daidai lokacin wani ya gama yayin ta shi to kuma sai menene
subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك